ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توزامي مجلسي نتقص تكم مجالس أمو نتفسير القرآن دميكي أتكم وطن رمضان أولنا مسلاتينا الفرقان أولنا نقرينا منكان وألا يقارن أولنا نقري سألي دكاريا دا البركة كثورا قرور ومسلمي يو تقص قوطن رمضان هجرة تدبو دا تاريخ دا 40 دا شدة ودا تيدي دي دا تقص قوطن أكو shekara ta 2025 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 68 insha Allah a cikin surati Yasin. Ga tambaya da ƴan uwa, tambayoyi da ƴan uwa suka turo, wannan yace assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam lafiya, Allah ya ji kan hajiya, amin. Yace tambaya, akwai storekeeper ne a company, wata rana electrician na contract na company da company din yazo ya nemi storekeeper din ya bashi wasu cables da an riga an yi amfani da su saboda ya sayar da su. Dalilin sa shine ai company din sun dauke shi contract, amma sama da wata hudu basu biya shi ba. Wanda ya kai storekeeper ya amince da hakan, daga bisani aka turo masa share nasa, daga baya nadama ta kama shi storekeeper din ganin cewa ya ci amanar kamfani. Yanzu yana so ya mayar da kuɗin zuwa ga kamfani, kuma baya so ya faɗi kuɗin menene, saboda yadda aka bashi, saboda yardar da aka bashi za a daina. To yaya zai yi? To yayi nadama ya tuba zuwa ga Allah. Haƙi dole ya fitar da shi, haƙi dole ya fitar da shi, don ya ci haramun, ya taimaka a cikin saban Allah, kuma wannan dukiya wadda ake dukiya ce wadda take ta haramu. Idan ya ci, ya ci haramu, kuma tunda ya riga ya ci din, sai ya fitar da shi ya dawo musu da haƙƙinsu. Idan yana gudun cewar mayar musu da haƙƙin, zai kai ya zuwa ga barna wadda ta fi barnar rashin mayarwar, to sai ya musu sadaka da niyyar kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya kai su ladan, domin wannan asali ne wanda mun sha ambatonsa a majalisi irin wannan, bisa hadisin da ya zo tsakanin wannan tabi'i ɗin da kadiyarsa tare da Amirul Mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan, da fatawar da aka yi masa a kan gulul da ya yi, wato da ya yi ƙwange a cikin ganima, wanda ba zai iya sanin suwaye za a mayar musu da haƙƙi ba. To a cikin irin wannan, idan baka san wanda haƙƙi nasu ba, baka san masu haƙƙi ba da za ka iya mayar musu, to in kai sadaka wannan fatawar wannan sahabi, fatawar wannan malami daga cikin tabi'ai, ta nuna cewa asali ne da suka yadda da shi, kuma Muawiya ya amince da wannan hukuncin nasa. To haka zalika za mu iya kiyasin wanda ya san mai haƙƙin amma ba zai iya mayar masa da haƙƙin ba, saboda gudun wata ɓarna wadda yake za ta iya samunsa fiye da ɓarnar wato mayarwar. To a lokacin nan sai a yi amfani da wannan, ya zamanto ya musu sadaka. Wallahu ta'ala a'lam. Wani mutum ko ba musulmi ba ne, in aka yi sadaka za ta amfane shi a nan duniya, lahira ne ba za ta amfane shi ba. Ko a nan duniya ne sadaka za ta amfane, ai kafiri yana amfanuwa da sadakarsa da ya yi a nan duniya, shine Allah zai iya masa ihsani, zai iya masa arziki, amma a lahira ne Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. A lahira ne ba zai amfani shi ba. To sannan wannan ya ce assalamu alaikum, Allah ya ji kan hajiya, amin. Malam, akwai masallacin da ba sa shafa'i da wuturi bayan an gama tarawi, ya matsayin falalar yin tarawi tare da liman har ya idar? Naji ka ce in ana tarawi da mutum sai an yi shafa'i da wuturi sannan ya shiga cikin falala. To idan su ba sa shafa'i da wuturi, kawai tarawih din suke yi su sallama, to ai duk wanda ya yi sallah tare da limamin, ya yi sallah tare da limami har aka gama, kuma ya samu wannan ladan, in ya so in ya koma gida sai ya je ya yi sai je yayin shafa'i da wutarinsa. Amma yin haka da suke yi ya saba abin da yake sunnar musulmi. Sunnar musulmi a cikin sallar tarawih tun daga zamanin Sayyidina Umar lokacin da ya hada su a kai shine ana hada ta tare da shafa'i da wutiri. Sai dai kuma in suna yi ne domin wata maslaha to sai su auna su gani. Duk da yake ba wannan ce tambayar ba. Amma in dai za a bi abin da yake shine maslaha a yi tarawih har da shafa'i da wutiri shine aula. Dan haka aka assasa ta kuma haka aka rinka yi a buranan musulmi har aka gaje ta jama'a bayan jama'a har ta kawo wannan a zamanin da muke ciki. A zamanin Sayyidina a zamanin su Imam Malik raka'a kamar yadda na ambata muku raka'a 39 ake yi. 36 tarawih, 3 shafa'i da wutri. Bainama mutanen Makka suna 23. Si tarawih 20, si shafa'i da wutri raka'a 3. Saboda haka ayi tarawih kawai a babu shafa'i da wutri yayi qiyamu Ramadan ne. Ya tabbata qiyamu Ramadan ne. To amma an bar wani juz'i na qiyamu Ramadan din shine al-witr. An kyale kowa kenan idan yaje gida ko kuma in an yi sallama a cikin masallacin ya tashi ya shafa'i da wutrin sa. Sannan yace mallam ya kamata ayi da alqur'anin da ya tsufa ko ya cici ya ya kamata ayi da alqur'anin da ya tsufa ko ya ciccire ko aka sace ko aka sake sabo ba laifi a ajiye shi ko da ba a karantawa. Allah ya saka da alkhairi a sharuwa lafiya. Idan ya zamanto ba za a iya amfani da shi ba to sai a yi abin da zai killace shi. Daga cikin abin da zai killace shi yadda malamai suka faɗa shine za a iya ƙona shi sannan tokar abin ne ta a waje wanda yake mai tsarki ba waje wanda yake ake tattakawa ba kuma alal misali a cikin lambu ko a cikin fulawoyi za a iya sanya shi a tona a sanya tokar a nan wajen. Duk wannan yana daga cikin wato kokari da isa matuƙa wajen tsare alfarmar alqur'ani da rashin bijirar da shi ga abin da zai tozarta shi ko mutum ya wula ko kuma a wulakanta shi. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكفه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين.
نعم الله يقول ومن نعمره ننكس في الخلق وان دق مكراية دشي مكتاوية تراي وسا ننكس في الخلق توزام جوية دشي بايا a cikin halittarsa ya koma daga karfin samartaka ya zuwa ga raunin tsufa. Afala ya'qilun dan me ba sa hankalta wato dan me ba sa hankalta akan wannan suni'i na Allah jalla wa ala. Wannan yana ɗaya daga cikin wato janyo hankali ya zuwa ga ganin kudrar Allah da kuma sallama masha'anin Allah da ganin ikonsa da kuma ganin ayar da Allah ya sanya akan yadda matakan da dan adam yake shiga a cikin rayuwarsa take. Allahul ladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Allah ya halice ku daga rauni. Allah ya halice ku daga rauni shine raunin farko raunin jarin wato launin da kuke jarirai don wannan rauni ne da mutum ba zai iya rayuwa ba sai da kulawar mahaifiyarsa da kuma kulawar mahaifinsa. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa sannan Allah ya sanya bayan wannan raunin ya sanya karfi shine karfin samartaka da gwarzantaka tun daga lokacin da ya zamanto mutum saurayi dan shekara 18 har ya zuwa lokacin da zai zamanto gwarzo zuwa dan shekara 55 sannan kuma bayan nan sun majala min ba da kowacin da'afan wa shaiba sannan ya sanya bayan wannan karfi rauni da furfura rauni na karshe. To wannan aya ce ta Allah da take nuna kan cewar baka da iko akan rayuwarka duk wanda yake inda zai so da ba zai tsufa ba shi yasa zaka ga ai ta fenti daga an ga furfuran nan ta fito ai ta fenti saboda ba a san ta ba a san tsufan nan رأينا الغواني الشيب لاح بأعرضي فعربنا عني بالخدود البواتر وإما تا سنجا فرفرة تازو ساجينا يذكرن كوتشي و دكما تو و تو إيرن أجا كم بدروات إن كان شو أكر ماك كليتا كيبا أبو كم مجنة كبل تو أن أدم بايا تنسوفا تو أما غاش الله يا وجب شاش دولة سيكاسوفا shi ba shi da magani abinda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan kowace cuta Allah ya sa mata magani illa tsufa da mutuwa babu magani akan wannan saboda haka waɗanda suke wahal da kansu wai zasu yi maganin tsufa sannan kuma suna ta kashe kudade da yawa ana bincike cewa wai za a yi maganin tsufa sun dai ce dai wai yanzu bincike a cikin stem cell science da aka yi da bincike akan genetic engineering ya sa akwai abubuwa da ake yi wanda zai sa wato maimakon mutane ya zamanto rayuwarsu iyakarta in sun dade su kai shekara 90 wai nan gaba bincike zai kai rayuwa ta kai shekara 110 ko 120 to daga nan kuma sai me kamar annabi Musa ne da aka zo za a dauki ransa baya so sai Allah ya tura masa mala'ika yace ka je ka tambaye shi nawa ga ya sanya hannunsa akan wato rago inda hannunsa ya rufe na gashin ragon nan na adadin gasu suka na ragon za a bashi adadin ya zamanto shekarun da zai rayu kenan a duniya yace to Allah bayan nan kuma sai me yace sai mutuwa zai ce to gara ma ta zo yanzu to wannan a kun ga aya ta farko kenan aya ta biyu ya nuna kan cewar Allah bai yi ka dan ka dawwama anan ba Allah bai yi ka dan ka dawwama anan ba saboda haka yana da manufa akan ka yana da manufa akan ka saboda haka dole haƙƙin ka ne in kana da hankali kai tunani me manufar Allah a kaina to zaka gane manufarsa shine hisabi ya raya ka ne ya halice ka ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yayi muku jarabawa ya ga suwaye suka fi kyakkyawan aiki to wannan ba wanda yake da ikon yayi wannan sai Allah kamar yanda ba wanda yake da ikon ya tsayar da shi idan da akwai wanda yake da ikon ya tsayar da wannan agogo ko kuma ya tsayar da wannan jirkita ta jiki da yayi amma haka Allah ya sanya dabi'ar cells din jiki haka za su rinka saki ka gani a idan ka haka za ka gani tukuna daga ka wuce 40 din nan sai ka ga sai ka soma sanya tabarau menene wato wai wani an ce masa ai masa tabarau wanda daga cikin malamai na wannan garin yake cewa to wane da kuka ga yana tafiya kamar yana koyan tatata wannan idanin wannan tafiyar ta sace ai ta munzarinci munzari wato tabarau daga minzar daga nan za a so magani tun daga shekara a bayan daga 40 yake fara ja baya waɗansu su dan wuce su ƙara shekara biyu shekara biyar to sannan daga gwiwoyi da ji sun zo wani lokaci kuma idanun ka rinka ganin waɗansu abubuwa bayana ba haka za ka rinka ɗin waɗansu dot suna yawo a can cikin ƙwaƙwal a can cikin idanun nan akan retina za ka ga retina wani abu suna ɗan ɓamɓarewa ba wanda ya sai ya shiga cikin retina ya cire su ya mayar da su ya manne haka za ka haƙura su ai ga su nan ko ta ina a jiki to shine nuna kisu fil khalq sai mu juyar da shi baya a cikin halitta wato daga ƙarfin samartaka zuwa rauni kuma shine ma za ka ga wani lokaci har mutum har wajen hankali sai zama to tamkar yaro sai ka ga idan ya fito hannunsa yana rawa yana so ya sanya ya sanya mazaji na wando sai jikansa yazo ya ce kai kawo in sa maka wai ba zai iya ba shi kuma zai dariya ko yayi magana a ce masa a kai baka gane ba wannan ba haka abin yake ba wato ana yin tunanin sa ma yanzu ba daidai yake ba shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yake neman tsari daga gare shi shi ne min an yurda ila ardhil umur daga wato mafi wulakancin shekaru lokacin da mutum zai zamanto rai ko kai mutu ko kai ba shi da wani bai san ma me sai dai a zo a shanya shi a hantsi a dauke shi tunanin gabaki ɗaya babu shi kuma wannan sanin wannan hakikar shi yasa malaman hadisi domin su tsare ilimin hadisi suka ce daga cikin illa da take zuwa ma masu riwayar hadisi akwai al-ikhtilaf wato jirkicewar tunani jirkicewar hankali da raunin tunani kaga mutum yana da hadda yana da karfin hadda amma daga baya ya manta hadisansa to duk waɗanda suke wannan malaman hadisi sun san su jarabta su suke yi su gani yana nan lafiyayye yake ko ba lafiyayye ba daga ciki akwai waɗanda suke ƴaƴansu sun san da suka gano jirkicewar hankalinsu dan kada su zamanto an aibata su an rubu an kiyaye kan cewar sun koma sun zamanto masu rauni a haddasu sai su hana su riwayar hadisi kamar yadda ya faru da Jarir ibn Hazim yana daga cikin manyan malaman hadisi amma ɗansa Wahab ibn Jarir da ya ga tunaninsa ya soma rikicewa in ɗaliban hadisi masu neman ilimin hadisi masu riwaya sun zo sai ce a'a sai ya hana shi riwaya saboda kar a same shi yayi kuskure wannan duk akan abu ne wanda yake na hakika amma malaman hadisi sun yi amfani da wannan ba su ce a'a ai wannan ya haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tsare hankalinsa zai tsare tunaninsa ba zai yi mantuwa ba ina akwai ɗabi'a akwai Sa'id ibn Abi Aruba wanda ya rinka yin waka kamar waka kananan yara kuma babban malamin hadisi ne saboda tani ya rikice tsufa ya rikita shi akwai su da yawa to har littafi aka yi wanda aka killace waɗannan ruwat din al-kawakibun nayyirat fi man ikhtalata min ar-ruwat ath-thiqat min ar-ruwat ath-thiqat wato waɗanda suka jirkice daga amintattun masu riwaya wanda tunaninsu ya jirkice duk domin me domin a tsare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk waɗanda za ku ga suna magana akan suka akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda malaman hadisi suka bi wajen tantance ingancinsu da idan suka ce hadisi ya inganta babu ka fahimci ma me suke nufi da hadisi ya inganta sai ka tsaya ka karanta abinda suka yi sannan za ka gane da yawa waɗanda suke aka ringa ɗaukan maganganunsu daga cikin kafirai wanda suka ɗaura ɗamarar suka ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yanzu ƴan koransu daga cikin gurɓatattun musulmi suke ɗaukan waɗannan maganganun suna nema su yaɗa don su jefa shakka akan irin su sahihul bukhari su sahih muslim da sauran littafan sunna yayin da su kuma almajiransu waɗanda suka yi karatu a wajen kakanninsu a kafircin amma yanzu da suka zo suka karanta musulunci suka karanta littattafai wanda su waɗancan kakannin ba su karanta ba na abin da hidimar da malaman hadisi suka yi suka zo suka juya akalar suke raddi akan waɗannan kafirai na farko wannan ba abin mamaki ba ne su waɗanda suke turawan irin su Harold Motsky irin su Scott Lucas irin su Abraham Jonathan Brown da makamantansu da Jim Ball waɗanda suka zo suka samu damar karanta tafan hadisi na asali suka ga abinda su waɗancan waɗanda suka rinka suka akan hadisai suke ganin kan cewa duk tatsuniya ce suke musu raddi akan abubuwan da suka yi suke sukansu suke nuna jahilcinsu da rashin saninsu saboda ba su samu source kaza ba ba su samu source kaza ba ba su samu kaza ba suke kidaya musu to abin mamaki wai su kuma musulmi wai suke karanta abinda waɗancan waɗanda waɗannan jikokinsu suke musu raddi su kuma suke ɗaukansu suka sallama suke nema su yaƙi sunnar su kafiran yanzu su ne suke ba da kariya ga sunna kuma yanzu wai su waɗanda suke su ne rubabbun musulmi suke daukan abin da wayannan orientalists suke suke yaki da sunna wannan bai zama to irony ba amma abin da yake faruwa kenan saboda haka ku bi irin abubuwan da akwai mallam Dr. Abubakar Birnin Kudu yana da silsila na tarihin masu inkarin sunna silsilar ta kai wajen kusan 100 da wani abu ko ku saurari maganganun da yayi kuma haka haka professor Sani Umar Rijal Lemo yayi bayani mai tsawo akan waɗanda suke kawo irin wayannan shubuhat din wanda asali na jahamiya ne waɗanda suka fara inkarin sifofin Allah da amfani da hankalinsu domin rusa alqur'ani da sunna to su ne ake dauko gurbataccen ra'ayinsu ake nema a kawo a matsayin wani sabon ilimi dan a sanya mu mutane shakka a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka duba ka gani irin wannan rauni wanda yake na dan adam yana zuwa sun yi mu'amala da shi a yanda yake kuma malaman hadisi gwada malaman su suke yi akwai kirsar Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da Abbas ibn Abdul Azim al-Ambari suka je wajen babban malamin nan malamin su ne kuma malamin su Imam al-Bukhari babba ne shi yasa duk Bukhari yayin da zaka ga ya ruwaito hadisi thulathi zaka ga yawanci ta hanyar sa ne Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn da suka je wajen sa sai Yahya ibn Ma'in yace ni ku zan jaraba shi in gani yana nan kyam a haddarsa ko ku girma ya sa ya soma rikicewa sai Ahmad ibn Hanbal yace kada ka jaraba shi mutumin yana nan salihi ne sai yace wallahi sai na jaraba shi suka je suka same shi ya fito ya zauna akan dakali Ahmad ya zauna a gefen dama Yahya ibn Ma'in ya zauna a gefen hagu Abbas ibn Abdul Azim da yake shine dan karamin su yana kafa yana kasa sai Yahya ibn Ma'in sai ya bude takaddunsa ya karanta masa hadisi guda 10 daga hadisan sa ya sanya sai ya fadi na 11 ba hadisin sa ba sai yace soke shi ba hadisi na bane ya sake karanta masa 10 ya kawo na 22 sai yace soke shi ba hadisi na bane ya kara karanta masa 30 ya kawo kari na 33 yace soke shi ba hadisi na bane sai ya gane cewa jaraba shi yake sai sa hannunsa akan cinyar Ahmad ibn Hanbal yace wannan tsantseninsa ba zai sa shi yayi haka ba ya kalla Abbas ibn Abdul Azim yace wannan kuwa dan karami ne ba zai samu karfin halin da zai yi haka ba yace ba wanda zai yi wannan sai kai sai ya dauki cin sai ya dauki kafarsa ya shure shi ya fado daga kan dakalin sai ya tattara takaddunsa yana cewa wallahi wannan harbin da kai min yafi min tafiyar da nayi dan na san cewa har yanzu kai kana nan kyam to haka suke yi fa wanda yake amintacce sun san wani lokaci zai zo wanda zai jirkice idan ya rikice ta yiwu ya ruwaito hadisi saboda an amince masa wanda ba a san shi ba tunda amintacce ne sai a karbe shi a bisa kuskure alhali kuma kuskure yayi saboda ita boyayyar illa a riwayar hadisi ba a samun ta sai a riwayar amintattun mutane amma wanda yake dama can mai rauni ne ai ba ai illarsa a bayyane take amma wanda yake an san amintacce ne an san hadisansa amintattu ne to shine ake samu illa a riwayar sa kuskure ya shiga ta inda ba a tsammani dai daga cikin hanyoyin kuskuren shine wannan wa man nu'amiku nuna kisu nuna kisu fil hal to kaga wannan fa'ida ce da ya kamata mu kiyaye mu santa saboda waɗanda duk za ka ga sun zo suna suka akan ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba su kawo muku abinda aka idan ba su je sun karanci ilimin ba to kai ku dauki maganar su sawa'un sun yi da sunan usulul fiqh ko da sunan wato hujja ta hankali ko ma da wani suna ne in ba da tafarkin ilimin hadisi ba kar ku karɓi maganar su ilimin hadisi ba wanda aka yi masa hidima a tarihin musulunci irin ilimin hadisi shi aka fara rubutawa aka fara killace shi a library din musulunci babu littattafan da suke da yawa irin littattafan ilimin hadisi saboda haka ba ana gaya muku wannan bane don ku karɓa wato ku ce mun ji mun karɓa kawai ba tare da sanin dalili ba amma in kuna so ku san dalilin ku je ku karanci wannan ilimi kamar yadda waɗannan turawa waɗanda suka je suka karanta wannan ilimi suka yaye kansu daga sharrin kakannin kakanninsu da suka yi na yaki da sunna ya tabbata kan cewar sun gano kuskuren su har suka zamanto yanzu muna da makaranta ta hadisi a Turai da America wanda take akan tafarkin karban yadda da hadisi da yadda da tsarin yadda malaman hadisi suke karbi suke inganta hadisi suke suka akan su to in har kana so wani kaji yana wannan magana idan bai kawo maka daga abinda malaman hadisi suka tsara ba zai je ya kawo maka waɗansu abubuwa ne waɗansu maganganu waɗanda suke ba na malaman hadisi din ba to karka dauki maganar sa kace masa ya je ya nemi ilimin hadisi ya karanta to sannan Allah ta'ala yace wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la ba mu koyar da shi shi'r ba waka wa ma yanbaghi lahu kuma waka bata cancanta gare shi ba wato bata kyautatu bata dace da shi ba in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin abinda yazo da shi ba komai bane face ambato tunatarwa wa'azi da kuma qur'ani wanda yake bayyananne wanda ijazin sa a bayyane yake wannan aya ta zo ne domin raddi ga ɗaya daga cikin abubuwan da kafirai suke faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na raddin abin da yazo da shi dan suna danganta shi zuwa ga mawaki cewa sha'ir bal qalu abghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al awwal haka suka rinka suke cewa am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun haka suke ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal huwa sha'ir a mawaki ne to menene dabi'ar waka wanda har Allah ya kore ta daga cewa alqur'ani ba shi bane na farko dai yana da muhimmanci a kore cewa alqur'ani waka ne saboda kar a danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi alqur'ani gwanintar shi waka gwanintar larabawa ne larabawa abinda suke alfahari da shi shine kai wato zalakar harshen su da iya magana wanda take fitowa a cikin shi'ir a cikin waka idan suka taru a lokacin kwanakin mina da ake yi kwanakin mina da ake kwanaki uku din nan a lokacin nan ake baje kolin waka kamar yanda mutanen Greek suke da wasan Olympics bi shekara wasan Olympics wanda ake kunna wannan wutar ta gumakan su ake yawo da ita wannan taron da ake na Olympics to haka nan Larabawa su ma duk lokacin aikin Hajji kwanakin mina suke taron wato baje koli da gasa a ga wanda yafi wani iya waka a lokacin nan zaka ga mutum ya zo ya rera baiti dubu na waka amma a lokacin nan daga zarar ya fada an haddace ta haka Allah yayi Larabawa to za a iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda balarabe ne fasihi ne baqurayshi ne kuma an bashi jawami'ul kalim matattarar zance inda shi ma ya iya waka to sai a ce ai alqur'ani rinsa ne rubutun sa ne shi ya rubuta to sai Allah ya kore cewar alqur'ani ba waka bane Allah bai koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka ba kuma bai cancanci yayi waka ba abu na biyu abinda yasa aka kore sifar waka ga alqur'ani saboda al'adar mawaki khayal imagination ya kawo wani abu wanda yake ba na hakika ba na gaskiya ba kamar yanda wani yake cewa asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru ya ku taran tsadar gamba tsuntsu ne wanda yake mai saurin tsiya kamar beni akwai wanda zai bani aran fikafikinsa domin na tashi da fikafiki na tafiya zuwa ga wajen masoyiyata yanzu zai iya yiwuwa kai matsuntsu magana kuma tsuntsaye in ma sun yadda sun baka fikafikin tsadar gamba kamar beni ina zaka sa shi a jikinka ko ka tattara fikafikan su ka sa a jikinka yaushe zaka iya tashi to wannan ba khayal bane kawai ba imagination bane dadin magana dadin zance ne ko kuma kaji an ce fa innaka shamsun wal muluku kawakibu idha tala'at lam yubdi minhunna kawkabu kai wata ne sauran sarakuna ku duk taurari ne ka gani dan kawai ya fada ne dan ya dan ya zuga wanda yake magana ba dan hakika ba al'adan mawaki kenan ko yanzu ma muna gani tauran giwa goran giwa wane ne duk a fada tabi'ar waka kenan to waɗannan kuma sune sune maƙaryata hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun wa ash-shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna fadan abinda ba sa aikatawa tabi'ar su kenan to shi ko al-qur'ani gaskiya yazo ya fada wani lokaci mawaki zai saboda zabar kalma sai ya fada abin da yake ba hakika ba ƙarya ne amma kawai ana kyale shi an san ya fada ne kawai dan ya dan zalakar harshe dan ya nuna dadin magana ba wai dan hakika haka yake ba to shi ku alqur'ani gaskiya ne wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana saboda san rai ba zai magana dan ya zuga ka ba ba zai magana dan ya zuga ba ko kakaci yayi gaskiya yake fada ka duba matan nan da ta zo ta ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam za ta shiga aljanna yace ai babu tsohuwa a aljanna ta koma hankalinta a tashe sai ya kira ta yace ba wai ana nufin tsofaffi ba za su shiga aljanna ba amma duk wanda yake tsoho za a mayar da shi sifar yaro haka zai shiga aljanna amma kaga sai da hankalinta kaga kakaci yayi mata amma ya fadi ƙarya faɗi ƙarya ba zai faɗi ƙarya ba sabanin mawaki mawaki shi zai faɗi kowace ƙarya in ta dace da manufarsa in ta dace da sarransa to saboda haka sai Allah ya kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba Allah bai koya masa waka ba shi yasa idan ya tashi magana ma in ya tashi kawo waka kamar yadda aka ruwaito sai kaga ya kasara baitin kamar yadda a wajen a baitin tarafa kafal shay'u wal kafal shaybu wal islamu lil mar'i nahiya kafal shaybu kafa bil islami wa shaybi nahiya haka ya fada sai abubakar ya ce masa kafal shaybu wal islamu lil mar'i nahiya haka yake ya rasulullah shi da ya tashi sai ya kawo baitin a kasare hakanan na tarfa da yake cewa wa ta'tika bil akhbari ma lam tuzawidi wa ta'tika ma lam tuzawidi bil akhbar ya kasara baiti har aka duk da yake hadisin dai da'if ne har yake sayyidina abubakar yake cewa na shaida cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baka iya baka san ka kawo waka yadda take ba wannan ba wai yana nufin cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai magana wanda za ta zamanto za a iya sanya ta kamar a wazanin waka ba wannan wazani ba shine waka ba wazani ɗaya daga cikin jins sifofin waka ne amma za a iya yin magana da wazani amma ba waka bace haka take zuwa afwan kamar yanda ya faɗa ranar yakin Hunain anan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib kaga wazani ne za a ji kamar waka ce amma bai faɗe shi da sigar waka ba kuma a cikin alkur'ani akwai irin wannan amma ba waka bane domin kawo magana a cikin wazani bai mayar da ita waka ba sai idan tukuna mai yin maganar ya nufi kan cewa wannan waka yake yi kuma ya bi tsarin bahari wanda ya zaba ya ce shine wanda zai yi shi na waka amma akwai wurare a cikin alkur'ani wanda suke haka alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak alladhi anqadha dharak kaga zaka ga kamar wazani ne amma ba waka bane duk wanda yace wannan waka ne ya kafirta domin alqur'ani ba waka bane amma kalam wanda yake mawzun zai iya zuwa a cikin alqur'ani akwai kuma ayoyi wanda suke da irin wannan masu tafsiri sun kawo su amma sun kore cewa wannan ba waka bane dan ba a kawo shi da nufin kan cewa waka bane to hikimar koraye danganta waka ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kuma bata cancance shi ba saboda maksudin waka shine abin da aka faɗa na shu'ara wanda Allah madaukakin sarki ya zarge su kuma wannan ba wai yana nuna ana zargin waka ba tunda waka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa Hassan ibn Thabit da yace hajihim wa ruhul qudus ma'ak, kai musu zambo wato ka kai musu farmaki da harshenka kuma malaika Jibril yana tare da kai. Kun san irin waƙoƙin Hassan ibn Thabit, adimna hailana illam tarauha tuthiru naqu mawqi'uha al-kadha'u, wanda ya fadi lokacin shiga Makka, fathu Makka, yace wallahi ka gaya musu wannan tafi zafi a gare su bisa sarar takobi. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ka'ab ibn Zuhair ya rera masa waƙar sa, shine yayi masa waƙar banar Su'ad har ya bashi burda din sa, domin akwai hikima kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ash-shi'ri la hikma wa inna min al-bayani la sihra, a cikin waƙa akwai hikima, a cikin bayani kuma akwai sihiri. Saboda haka wato abinda wannan aya take nunawa, danganta waka da Alkur'ani shine babu wannan, babu wani abu na waka da za a sifanta Alkur'ani da shi, ba za a sifanta Alkur'ani da waka ba, kuma waka ba ta isa ta kawo Alkur'ani ba. Shi yasa ai kaga akwai mawakan amma sun kasa kawo tamkar Alkur'ani. Kuma in ka duba yanda zuban Alkur'ani yake, shi Kur'ani ba za ka ce lecture ba ne, shi Qur'ani ba za ka ce irin maganganun hikimar masu hikima ba ne wanda ake faɗa, kamar ai an san irin maganganun hikimomi wanda ake yi, kamar akwai hikamul ata'iyya duk da yake daga baya ne hikam na Ibn Ata'illah, ko karin magana, ko amsal, ko buga misali, ko waka, ko kuma zube irin rubuta risala, duk ba haka ba ne, uslubi ne wani abu daban. Kamar yanda za mu zo surar da za ta zo innan mukar za ta zo mana nan baya, wasafati safa, ka ji daɗi, daɗi na yanda ake zuban magana, ba daɗin waƙa ba. Wane daɗin waƙa? Wani abu ne wanda yake daban, kamar yanda Al-Walid ibn al-Mughira kafiri ne yace inna lahu la halawa, zaki gare shi, wa inna alayhi la talawa, sama can yake da ba za a iya kai masa ba, wani abu ne daban. To shine abinda Alkur'ani yazo ya tabbatar, shi yasa yace in huwa illa dhikrun, shi Alkur'ani bai zamanto ba face wa'azi, wa Qur'anun mubin, da kuma Alkur'ani mabayyani, ko kuma in huwa, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yazo da shi ba komai bane face wa'azi da Alkur'ani mabayyani. Wa'azi ne, saboda haka gaskiya ce tsagwaranta da za a gaya mata ita, amma kuma yazo a sifar Alkur'ani abin karantawa a bayyane, wanda za a karanta shi a samu wato ilimi na karatu kamar yanda fiye da yanda ahlul kitabi suka samu. Litunzira man kana hayyan, domin yayi gargadi ga wanda yake rayayye, wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin, kuma kalmar azabar Allah ta tabbata akan kafirai. Wato Alkur'ani ya zo ne domin yayi gargadi ga waɗanda suke rayayyu su ne mu'minai, aw man kana maitan fa ahyaynahu, duk mumini rayayye ne, kafiri ko matacce ne. Allah ya ce yanzu wanda yake matacce sai muka rayar da shi, muka sanya masa haske da yake tafiya da shi a cikin mutane, wato zai zamanto kamar wanda ba shi ba. To Alkur'ani yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce masa liyunzira, ya domin yayi gargadi ga wanda yake rayayye, su ne wato masu hankali, masu kokari wajen sanin al'amarin lahira, ba gafalalle ba, mai bujirewa, wanda shi tamkar matacce ne, ko kuma wato Allah, wato domin kai wa yayi gargadi ga wanda yake dama mumini ne, Allah ya san cewa mumini ne, to sai gargadi ya amfane shi. To shine wanda Alkur'ani yake amfana, amma kuma tare da haka kuma hujja take tabbata akan wanda azabar Allah akan wanda yake kafiri, shine kalmar azaba ta tabbata akan sa, bi ma'ana hukuncin Allah ya hau kansa cewa ya ji Alkur'ani ya bijiri, saboda haka ya halaka. To sannan Allah ta'ala ya ce
awalam yarau anna qalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun, وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
الله يتي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا شن بس جني بني شوى من حلتا أجريسو دقا أبندا هنوى مسوك أيكتا أنعاما دبو بالنئمة سوني راقما دشانو da awaki da tumaki fahum laha malikun sai ga su suna mallakar su suna masu mallaka a gare su wadallallaha lahum muka hore su gare su faminha rakubuhum abun hawan su wato daga gare su ne waminha yaakulun kuma daga gare su suke cin abinci walahum fiha manafi suna da abubuwan amfani a cikin waɗannan dabbobi wa masharif da kuma abun da kuma abin da za su sha shine daga madarar su afala yashkurun to dan me ba za su gode ma Allah ba to wannan karshen surar tazo da janyo hankali akan wata akan ayoyi na Allah da suka kunshi girman kudura Allah da kuma rahamar Allah al-azizur rahim ga buwaya ga kuma rahama buwaya cewa yayi abin da yake ba wanda zai iya yi Allah yace ya halicci dabbobin ni'ima dinnan daga abin da hannuwansa suka aikata a cikin nan akwai tabbatar da sifar hannu ga Allah wanda sifa ce kamar yadda Allah ya sifanta kansa da ilimi da kudura haka Allah ya sifanta kansa da hannu kuma hannu ba wai irin hannun mutane ba kamar yadda Allah yake da zati ba kamar zatin mutane ba yake da ilimi ba irin ilimin halitta ba yake da kudura ba kudurar halitta ba yake da ji ba ji irin na halitta ba yake da gani ba gani irin na halitta ba haka yayin nan yake da hannu wanda yake ba irin na halitta ba ba hannu ne wanda za a ce gaba ba duk wanda ya haka yayi tashbihi ga Allah saboda haka waɗanda suke kora wannan sifa ainihin tashbihi suke yi amma magabata ahlus sunna malaman hadisi da sauran a'immatu al-a'immatu fuqaha'ul amsar irin su Malik da Ash-Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Isaac ibn Rawiya da Sufyan ath-Thawri da al-Awza'i da Ibn Uyayna da sauran su suna tabbatar da su a bisa muradin Allah jalla wa ala a bisa yadda ta dace da jalalar Allah da kamalar Allah da jamalin Allah ba tare da wofantar da sifar ba da inkarinta ba tare da kuma kamanta wani Allah da ita ba nan kun ga nan yace aidina amma can Allah ta'ala yace yace lima khalaqtu bi yadayya lima khalaqtu bi yadayya yace ma bari adam yace ma iblis bai yasa bai yi sujada ba yace lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali yace me yasa baka sujada ga abinda na halitta da hannayena guda biyu ba to can ya danganta halittar ne ya zuwa ga hannayen amma nan kuma ya danganta abu ya danganta wato ya danganta halittar ga kansa shine yayi halittar da hannayen amma nan ya danganta aikin da hannuwansa ai kamar yanda Allah ta'ala yakan ce ne bima kasabat aydikum da abinda hannuwanku suka aikata ko ba da hannun naka kai ba duk wani aiki da za a danganta ya zuwa gare ka saboda haka wannan bambancin aidina da yadayya kenan wannan babu lokaci balle sana ai dogon jawabi akai amma waɗanda suke son ƙarin bayani akan wannan Sheikh Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ya kawo bambanci tsakanin lima khalaqtu bi yadayya da kuma mimma amilat aidina wannan aikin ne Allah madaukakin sarki yayi saboda haka bai samu hususiyar halittar annabi Adam ba halittar annabi Adam shine Allah ya halicce shi da hannayensa sabanin dukkan sauran halitta da ya halicce su da kunfa yako to Allah madaukakin sarki a cikin halittarsa ga dabbobin ni'ima akwai nuna udurarsa da kuma rahamarsa rahama shine yayi mana abin da muke bukata yau idan da a ce dan adam yana da hanya da zai mayar da yin nama da kuma madara a ce a yi factory na nama da na madara ba za a ci naman saniya da raƙuma da awaki da tumaki da raguna ba da za ka ga yadda dan adam zai sha wahala in jari hujja za su sha jinin mutane amma sai Allah ya bar shi a hannun bayin Allah ya halicci halitta shine ya halitta ya hore mana kuma kowa yana bukata duk industries da kake da su idan dai ba za ka samu shanu ka yanka ba ka samu ka ci nama ka samu raguna da tumakai da awaki da raquma ka yanka ka ci nama kuma ka sha nonan su ba duk madarar da ake sarrafawa ta gari da yogurt da wane ne duk dai daga nonan su ne synthetic wanda za a je a yi ta kowa gudun ta yake to ka gani abinda Allah yake ya san muna bukata shi ya samun mana ba sai mun je wata ba sai mun je mun kafa wani babban factory mun yi su ba ko kuma mun je wata duniyar mun dauko to wannan ni'imar Allah ce shi yasa Allah sai ya ce dan me ba za su gode ma ni'imar Allah ba afala yashkurun na'am lokaci ya kudu na'am ci gaba
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
to da Allah madaukakin sarki yace ba za su duba ba wannan ni'ima da Allah ya musu sai ya ji yace kuma suka riki wato ababan bauta min duni lahi ba Allah ba la'allahum yunsarun domin wai su samu nasara don su ba su taimako la yastati'una nasrahum wadannan gumaka ba za su samu ikon taimaka musu ba wahum lahum jundun muhdarun alhali kuma su wato kafiran wato rundunoni ne ababan halartowa ga gumakan za su tattaro su ce mu ne za mu ba da taimako kamar yanda annabi Ibrahim suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki gumakanku in ku masu yi ne to suna neman taimako amma kuma sun zo sun ce su ne za su taimaka ma gumakan ko kuma wannan ranar lahira wannan in ka ce wahum lahum jundun muhdarun wahum ay almushrikun lahum ay lil ahliha jundun muhdarun anan duniya kenan su mushrikan wato rundunoni ne ababan halartowa lahum ay li ajalil aliha domin gumakan ko kuma ka dauka wani ya daga cikin balagar alqur'ani wahum su gumakan lahum ga mushrikan jundun muhdarun rundunoni ne da ake halartowa ranar alkiyama a ce ga sunan su taimake ku a halarto gumakan a nuna su gare su a ce to ga sunan su taimaka muku ko ba za su iya taimaka musu ba wannan ya fi komai bakin ciki to sannan Allah ta'ala
ya yahzunka qawluhum Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna
Allah yace fala yahzunka qawluhum dan haka kada zancen su ya baka ya bata maka rai kada zancen su ya saka bakin ciki inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna mu muna sanin abinda suke asirtawa da abinda suke bayyanawa wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma nuna me yasa kada ake ce masa kada ya bakin ciki saboda Allah ya nishi mun san abin da suke faɗa mun san abin da suke bai mun san abin da suke boyewa mun san abin da suke bayyanawa wato kada ka damu da su Allah ya isar maka wannan shine ainihin wato sifar bauta kai bawa ne kai abin da yake naka ka kyale Allah ya yi nasa in ka tsaya akan bautar Allah Allah sai ya isar maka duk wanda yake tsayawa a tsakaninka da kira da kake zuwa ga Allah domin Allah ya san duk kai baka san abin da suke boyewa ba baka san ma wani abin da suke bayyanawa ba amma duk Allah ya sani to kuma in ya sani ya nuna kan cewa zai isar maka su kenan to sannan Allah
ta alam yawal insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
إن ذاك سامواك كمرون abinda aka karanta haka wani waka ka gani ba zubin waka ba amma ka ji tasirin sa a zuciya to zancan Allah kenan Allah yace awalam yaral insanu shin mutum bai gani bane anna khalaqnahu min nutfa cewa mun halicce shi daga dugo shine dugon mani ba rayayye ba baya motsi baya komai amma aka fitar da mutum mai rai fa idza huwa hasimun mubin sai gashi ya zamanto mai rigima mabayyini a cikin rigimar tasa shine fa asalin sa fa daga dugon mani yake ba daga zinare aka yi shi ba ba daga wani abu wanda yake babba aka yi shi ba daga wulakantacce wanda ba wanda zai ado da ba akwai wanda zai ado da dugon mani idan in ya taba a rigarsa in ba a gani ba sai ka akramaka Allah da Allah dan duba fa saboda ana ganin kan cewa malam abun kunya ne ya shigo cikin jama'a da wannan abu shi yasa Allah ya kira shi ma'in mahin ruwa wanda yake wulakantacce to mutum bai gani bane amma kuma yake rigima da sha Allah da sha'anin Allah ga rigimar tasa wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa yake buga mana misali ya manta da halittarsa me misalin da yake buga ma Allah qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim yake cewa waye zai rayar da kasusuwa alhali suna ruddugaggu wannan ishara ne ga Ubay ibn Khalaf wanda yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani kashi yana mutsuka shi yana cewa yanzu wato kai Muhammad kana cewa wannan Allah zai rayar da shi ko zai rayar da shi a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am Allah zai rayar da shi kuma zai kashe ka sannan ya rayar da kai sannan ya tattara ka zuwa jahannam shi Ubay ibn Khalaf dinnan shine yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tanadi wani doki ina ciyar da shi zan kashe ka akan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bal ni zan kashe ka insha Allah lokacin yakin Uhud bayan an jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo an ja shi cikin wannan kwarin na Shu'aib ya jingina a jikin Shu'aib sai ga Ubay ibn Khalaf ya zo a wannan dokin nasa ya zo yana kurari sai sahabbai suka ce ya rasulullahi mu isar makashi sai ce a ku kyale shi ni yake so sai ya karbi mashi irin karamin nan ausigir ya jijjiga shi sahabbai yace sai suka ce sai suka tarwatsi kamar yadda idan wato rago yayi girgiza yanda zaka ga gashi ya fita daga cikin sa sai suka dare saboda karfin jijjigar da yayi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jake shi da shi ya same shi a gefen wuyansa daga nan kan dokin ya fado ya rinka birgima aka dauke shi rigirigi aka tafi da shi aka zo Sarifa ya mutu tun a hanya yake raki yake cewa ai Muhammad ya ce sai ya kashe ni wallahi ko tofi ya sai ya kashe ni wai ko tofi ya tofa masa sai ya mutu kuma haka din ya kashe shi wannan shine ashqal haqal mafi tsiyacewar mutane wanda ya kashe annabi ko wanda annabi ya kashe shi Ubay ibn Khalaf dan uwan Umayyah ibn Khalaf shine yazo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to shine Allah ya masa raddi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra kace wanda ya fari halittar kasusuwan a marra farko shine zai rayar da su wa huwa bi kulli khalqin alim shi masani ne da dukkan halitta kowane halitta Allah ya san shi kamar yadda yazo a hadisin nan na Hudhaifa a cikin sahihai wanda mutuwa ta zo masa ya ji tsoron haduwarsa da Allah ya ce ma mutanen sa ya musu wasiya in na mutu ya ce su kona shi sannan su samu rana
wanda ake yin iska sannan su je bakin teku su je su watsa tokar kasusuwan ma su dandaka su hada su zaman to kura sannan sai a watsa ya zaman to iska ta ebi kasusuwan da tokar ta sa ta jefa ko ina ya san in Allah ya sami iko a kansa Allah zai wato Allah zai masa azaba ranar alkiyama Allah ta'ala zai ce ma teku ta fitar da abin da ya shiga cikin ta ya ce ma ban kasa ya kawo abin da yake cikin sa ya hada shi sannan ya ce zama wane sai ya zama sannan Allah ya tambaye shi me yasa kai abin da kai yace Allah tsoron haduwa da kai sai Allah ya gafarta masa to wa huwa bi kulli khalqin alim Allah ya san masani ne dukan halitta alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara shine wanda ya sanya muku wuta daga bishiya koriya danyen bishiya amma za ka ga ta zamanto daga nan ake samun wuta ko ba haka ba duk petrol da ake samu da coal da ake samu daga bishiyoyi ne in suka koma suka nitse a ƙasa su zagonye da yanda Allah ya yi sai ka ga sun fito a bayan ƙasa a matsayin energy wuta ta fito daga wannan abin da yake kore shar to wanda yayi irin wannan transformation yayi wannan halitta wato abun mamaki ne a ce dan wani abu ya zamanto kashi ya mutsike ya zamanto kasa Allah ba zai iya dawo da shi ba fa idza antum minhu tuqidun sai gashi kuna kunna wannan wutar daga abin da yake asalin sa koran itace ne sannan yace awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum shin wanda ya halicci sammai da kasa ba mai iko bane akan ya halicci kutankwacin su su mutane idan Allah ya halicci sama da ƙasa kuna ganin galaxies kuna ganin taurari da abubuwan da Allah ya halitta kuna ganin ƙasa da abin da ke cikin ta da duwatsu da raƙuma da abubuwan ban mamaki yanzu wanda yayi wannan wato ba mai iko bane yanzu ba shi da iko ya halicci kutankwacin su bala a mai iko ne wa huwa bi kulli khalqin alim wa huwa al-khallaqul alim shine mai yawan halitta masani kullun a cikin halitta yake kullun Allah a cikin halitta yake kan tambayi astronomers za su ga maka sai ka ji sun ce yau sun gano wata irin star mai dabi'a kaza wanda da ba su san ta ba kullun Allah a cikin halitta yake innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun umarnin sa wato sha'anin Allah idan ya nufi abu amr anan bi ma'ana sha'an sha'anin Allah idan ya nufi abu an yaqula lahu kun sai ya ce masa kasance fayakun sai ya kasance kamar yadda Allah ya ce inna matala isa inda Allah ka matali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin isa a wajen Allah kamar adam ne Allah ya halice shi daga turbaya sannan ya ce masa kasance adam sai kawai ya kasance to al'amarin Allah da umarni ne in Allah ya ce kasance in Allah ya umarni da magana shikenan wannan maganar sa kun sai ya kasance فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء to bisa wannan Allah ya makansa kirari yace dan haka sarki ya tabbata ga wanda cikakken mulkin dukkan komai yake hannunsa wa ilayhi turja'un kuma gare shi shi kadai za a mayar da ku al-malakut shine mulki wanda yake aka karfafa ma'anarsa wadansu sun ce al-mulk shine mulki na zahiri al-malakut kuma shine mulki na arwah duniyar ruhi wanda ya halit ya hadu da mala'iku da aljanu wanda ba ma ganin su amma halitta ne da ruh wanda Allah ne kadai ya san hakikanin sa amma kamar yadda Ibn Kathir ya ce abinda ake nufi shine dai mulkin dukkan mulkin komai yana hannun Allah yana daya daga cikin sigogin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na ruku'u na addu'o'in ruku'u da sujada kamar yadda ya zo a hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i a cikin sunan Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar dare da yayi yana in yayi ruku'u sai ya rinka cewa subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama sarki ya tabbata ga ma'abucin karfi da kuma mulki da kuma girma da kuma daukaka to wannan kirari ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi daga abinda ya dauko daga abinda alqur'ani yazo da shi da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya gama wannan sura ya khatama wannan sura mai girma suratu yasin Allah ya bamu albarkacinta Allah ya haɗa tabbatarmu da hasken alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكوي أن أكوي وادا ما هي في ستكي تكين سنن مثلا شرش الله فيها من روحان الله يبات الله فيها أكوي وادا أن وادا سكزو ما سو نيمان أوري ماتا sun dauki shekaru masu yawa ba su aure ba muna roƙon Allah ya yassare musu samun mazaje na kirki Allah ya azurta su da mazaje salihai na kirki masu tausayi Allah muna roƙonka kawo mana sauki a cikin halin da muke ciki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma arhamna bil qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واغفر به ذنوبنا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.